Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asari a Litinin 25 ga watan Fabrairu shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalar da Niya, a yayin da kuma za a same mu akan Alpha Radio ko kuma akai internet za a same mu a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, babaya ko makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal, zamu gabatar muku da shirin mu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar yana nuni da cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari shine ke gaba, inda ya lashe wasu jihohi biyu a kudu maso yammacin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump na tsinkayar mu'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar Vietnam. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Bogota ta Colombia, inda zai gana da shugabar Ƙungiyar na kasar Venezuela Juan Guaido.
To madalla kadan labaran kenan. Idan lokaci kuwa ba mu dama, za mu kawo muku rahotanni da dama akan irin hali da ake ciki yayin da ake jiran sakamakon zabe a Najeriya. Da farko za mu kira abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu buji irin wainar da ake toyawa a ɗakin taron ƙasa da ƙasa, inda ake tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a Kaduna. Kuma hukumar zaben jihar ta sanar da saboda ƙananan sakamako na ƙananan hukumomi 14 cikin 23. Haka ma jihar Gombe ta sanar da sakamakon zaɓe na 'yan majalisu da na shugaban ƙasa a jihar. Kana cibiyar rayar demokradiyya a Najeriya ta CDD ta gargaɗi 'yan ƙasar su guji bayyana sakamakon zaɓe sabili da haɗarin da ke tattare da yin hakan. To yayin da ake jiran sakamakon zaɓe a Maiduguri kuma, babban jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi jam'iyyar APC mai mulki da sayen ƙuri'u. Bayanai kuma da ke fitowa a garin Abonnema da ke jihar Rivers, inda aka samu tashin hankali da kisar wani soja. Rundunar shiyar ta shida ta tura sojoji a wurin domin kawar da makamai a wannan wuri. Za ku kuma ji tsokaci da wasu masu ruwa da tsaki suka yi a kan harkar zaɓen Najeriya da kuma kyawawar zato da suka bayyana ga makomar demokuraɗiyyar Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar na nuni da cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari shine ke gaba, inda ya lashe jihohi biyu na kudu maso yammacin kasar. Sakamakon hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta fitar yau Litinin ya nuni da cewa Buhari shine akan gaba a jihar Ekiti da kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Haka kuma Buhari ya samu lashe zaben jihar Osun, ya kayar da abokin takararsa Atiku Abubakar da kusan ƙuri'u 10,000. Ana sa ran cikin 'yan sa'o'i masu zuwa za a ci gaba da samun sakamakon zaben. An dai gudanar da babban zaben shugaban ƙasar ranar Asabar a jihohi 36 na Najeriya da kuma babban birnin tarayya Abuja. Duk da yake dai, hukumar INEC ta ɗage wasu zaɓukan a wasu yankuna da aka samu matsaloli. Haɗakar ƙungiyar da ake kira Situation Room da ta haɗa da ƙungiyoyin al'umma sama da 70 sun ce mutane aƙalla 39 ne aka kashe a wasu tashin hankalin da ya shafi zaben. Duk da cewa an sake ranakun zaben, hukumar INEC ta ce ta gamsu da zaben, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. Shugaban Amurka Donald Trump na tsinkayar mu'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar Vietnam cikin wannan makon, inda Father White House ke cewa babban makasudin tattaunawa shine dakatar da shirin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa. Muna fahimtar junanmu, na yi imani, amma za ku ci gaba da gani a 'yan kwanaki masu zuwa, a cewar Trump jiya Lahadi. Shugabannin biyu sun haɗu a watan Yuni, inda daga baya Trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Amma idan ya gana da Kim a ranar Laraba da Alhamis a birnin Hanoi, babban birnin Vietnam, babu wata babbar shaidar da ke nuna cewa ana samun ci gaba a alkawarin da Koriya ta Arewa ta yi na dakatar da shirinta na nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na CNN jiya Lahadi cewa babu wani sauyi akan takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta kakabawa Koriya ta Arewa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Bogota ta Colombia inda zai gana da shugaban riƙon ƙwarya na kasar Venezuela Juan Guaido. Ya kuma gabatar da wani jawabi ga 'yan kungiyar Lima kan tashin hankalin da ake ci gaba da fuskanta a Venezuela. Ana sa ran Pence da shugabannin yankin za su tattauna akan dabarun yadda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro zai sauka daga kan mulki da kuma yadda za a shigar da kayan jin kai. Da yanzu haka suke zaune akan iyakar Brazil da Colombia inda ake fuskantar karancin kayan abinci da na magunguna. A wani taron manema labarai, wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce Amurka tana shirin daukar duk matakan tattalin arziki da na diplomasiya domin kawo sauki ga lamarin Venezuela ke ciki, kuma jawabin da za a yi zai nuna misalai kan abin da yake nufi. Hukumomi a Somalia sun ce mayakan kungiyar Al-Shabab sun harbe wasu fararen hula tara har lahira a babban birnin Mogadishu a yau Litinin. Jami'an sun ce mayakan sun kai fararen hula 11 hari waɗanda suke shara akan tituna. Sai suka bude musu wuta a Lafol da ke yankin Shabel. Lafol na da kusan tazarar kilomita 20 yammacin birnin Mogadishu. Gwamnan yankin Muhammad Ibrahim Barey ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa maharin sun kashe maza 3 mata 6, sauran wasu ma'aikatan 2 kuma sun raunata a harin. Barey ya ce maharin ba sa son mutanen su share kan titunan saboda suna amfani da shara da bishiyoyi ta hanyar boye ababen fashewa. A halin yanzu kuma an fitar da rahoton da ke cewa sojojin Amurka sun kai wasu sabbin harahare 4 akan kungiyar Al-Shabab a yankin Shabel. Dakarun sojojin Amurka sun fitar da sanarwar da ke cewa harahare da aka kai an kai su ne akan wasu gine-ginen kungiyar Al-Shabab da kuma wasu shingayen motoci a Kunyubaro da Janel da kuma Adugel inda aka kashe 'yan kungiyar 2. Kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin cewa mutanen 2 da aka kashe fararen hula ne ciki har da karamin yaro. Sai dai sojojin Amurka sun ce ba a kashe ko da fararen hula ɗaya ba ko raunata wani a harin. Daga ƙarshe kungiyar Taliban da ke Afghanistan na fatan za a cimma kyakkyawar matsaya a zaman tattaunawar da ake da jami'an Amurka a Doha wadda aka fara yau Litinin a cewar mai magana da yawun kungiyar Taliban Suhail Hashin. Ya ƙara da cewa ya kamata a yi tattaunawar ta zamanto akan wasu batutuwa 2 da duk bangarorin ke ɗauka a matsayin babban batun da za su kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekaru 17 kwashe sojojin ƙasashen waje daga Afghanistan da kuma tabbatar da cewa wata ƙungiyar ta'addanci ba ta yi amfani da ƙasar Afghanistan ba wajen kai wa Amurka da ƙawayen ta hari.
Madalla kamar yadda muka gaya muku a yau rahotannin da za mu kawo muku suna da dama, sannan kuma muna da wato abubuwa da muke son ku ji da irin waidar da ake toyawa yayin da ake jiran wato sakamakon zabe. To kamar yadda muka alƙawarta muku tun farko, za mu tattauna da abokiyar aikin mu alheri Grace Abdu daga ɗakin taro na ƙasa da ƙasa daga wato birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan. Assalamu alaikum Grace, in kina saurare mu. Assalamu alaikum Alheir Grace Abdu, idan kina tare da mu muna miki sallama. To da alamar mun samu. To kamar Grace ta amsa ko? Akwai matsalar na'ura. To kafin mu dauki Grace, bari mu je wato mu je jihar Rivers inda muka samu labari cewar wato an tura ko kuma sojoji na shiyar shida kenan an tura Dakaru zuwa wato yankin Abonnema inda aka samu tashin hankali har da kashe wani soja a wurin domin kawar da wato makamai a yankin kenan. Lamido Abubakar na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya turo mana. To ina jin har yau dai muna samun dan matsaloli na na'ura don haka jama'a shi a gafarce mu. Akwai rahotanni da dama da muke kokarin kawo muku musamman ma akan irin sakamakon zabe da aka samu aka riga aka fito da su wanda a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja an riga dai an fitar da sakamako na wasu jihohin inda aka ce shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari yana kan gaba da wato a jihohi biyu da aka riga aka fito da sakamakon zaben kenan. To a wasu jihohin ma an fito da sakamakon zabe a matsayin jiha amma ba a bayyana da shi wato a matsayin na ƙasa wanda yake za a kawo na shugaban ƙasa ba. Inda a jihar Kaduna an samu wato hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna ta iya ta bada wato ta fito da sakamakon zabe na kananan hukumomi.
Wato wannan matsala ce muke fuskanta ba san da in ta fito ba amma ga injiniyoyin mu suna cin suna ta kokarin dawo da lamarin. Duk da yake dai kamar ka ce muna da rahotanni da yawa da ya kamata mu kai su ga jama'a gashi ɗaga wayar Grace ta gagara. To mutane sai a yi kokari
a ci gaba da kasancewa da mu insha Allah kamar yadda muka alƙawarinta muku za ku ji irin wayanar da ake toyawa yayin da ake jiran a samu ko kuma a tattara sakamako
haka ne. To duk da haka dai kasancewa dai hakan ta faru ba abin da ya kamata mu yanzu shine tunda bamu samu dama kawo musu rahotannin ba kuma akwai mutanen da muke kokarin kawo a wayar Hubert su samu ba saboda haka zamu bude layukan waya mu gani cewar idan mutane suna kusa sai ku dau wayoyinku ku kira waya domin mu tattauna da ku kafin a shawo kan wannan matsala. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kar a manta a fara sa alama tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin. To da fatan dai za mu samu mu ji daga bakin jama'a abubuwan da ke faruwa musamman ma kana ganin da zaɓe ya zo aka gudanar da zaɓe ana dakon sakamako na zaɓen.
To sanda kokari ga kuma Abdul Aziz wato Adil yana kokarin faman wato dauko mutane a kan wato layukan mu dan saboda mu ji irin yadda suke jiran wato sakamakon zabe musamman ma a jihohi da suke wanda tuni an riga an fara bada sakamako a wasu jihohin don haka jama'a sai a mana aikin gafara insha Allah za mu kawo muku kamar yadda muka alƙawarinta muku layukan mu ne muke dan samun matsala kamar yadda ka sani abu na na'ura da yadda aka yi za a samu wannan
wasu lokutan daman dole ne ba zai zama to 100% ba dole sai an samu tangarda wasu lokutan.
To mun samu kira daga Kaduna. Wane ne daga jihar Kaduna?
Baba ku makeri barka da yamma.
Yawa Alhaji Musa. Yawa.
Sukana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To madalla.
To alhamdulillah kamar yanda muke jin bayanai ko kuma yanda bayanai gabata dangane da ita kanta maganar zabe da aka yi a Najeriya. Gaskiya babu shakka babu ya kuma kare mu taba ganin zaben da ya burge mutane da farin ciki da annashuwa inda abu ya gabata irin abubuwa ya tafi daidai wanda ya daba irin wannan.
To madalla.
Kuma kaga inda ake samun sakamako ana samun irin ɗan majalisu da na sanatoci da sauransu babu shakka mutane yanzu suna nan sun kafa kunne suna sauraron kafafun watsa labarai kamar irin su VOA wa'annan kaga su ne wanda suke tunanin cewa za a samu sahihin labari ko kuma a samu labarin da ya kamata yanzu
Alhaji Musa kamar yanda kasancewar kace an yi jiradin wannan zabe da aka gudanar akwai wasu gurare da ba a yi zabe ba musamman wasu jihohi da wasu yankuna haka kana ganin ba ku da damuwa cewar hakan ya zai kawo zai taka rawa wajen samun sakamakon zaben gabaki ɗaya idan aka zo aka yi za a samu matsala wajen samun sakamakon zaben
ka gane baba matsalar damun da za a fuskanta kenan dangane da shi wannan magana fitar zuruwar da sakamakon zaɓe gaba ɗaya saboda ka kamar irin jihar Zamfara da guraren da ba a yi ba da irin mai duk guraren ci akwai wani guraren da kamar jiya suke zaɓen jiya koyo ne da sauran wasu a gurare
dai ya akwai Lagos akwai Anambra akwai Rivers
sai yawa yawa dan wato kaga irin wannan dan cikin gurbin gaskiya zai dan kawo matsaloli wanda yake al'umma da mun shine suke ta tunanin cewa suna ganin kamar da hukumar zaɓe da mata ba da sanarwar cewa maybe ranar Laraba za a samu sakamakon zaben nan.
To Alhaji Musa mun gode. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa yanzu mun samu Grace akan layi. Grace kina tare da mu?
Ina tare da ku.
Yawa sanniya aiki a kokari.
To kin ji
duk da yake dai mun samu dan tangar na'ura a nan Washington, muna son mu san cewa me ke faruwa yanzu haka ne a nan Abuja.
Yanzu muna dakin tattara sakamakon zabe na hukumar zabe, sakamakon zabe na kasa kenan, inda jihohi bisa jihohi ake gabatar da sakamakon zabe. Kawo yanzu dai an sanar da sakamakon zaben jihohi hudu da kuma babban birnin tarayya Abuja, ana kan jiha ta biyar. An ba da sakamakon zaben jihohin Kwara, Ekiti, Osun da kuma Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, inda ake ciki kenan a halin yanzu.
To me zai kawo ga jihohin da wasu yankunan ba a kammala zaben ba, wanda ma za a yi ma sake zaben? Ya hakan zai kawo?
Ai babu wata, ina tsammanin ana samun rahotannin da ba cikakkun rahotanni ba. Babu jihar a Najeriya nan, babu jiha ko guda ɗaya da aka soke zaɓe, na ɗaya kenan. Na biyu, ana gudanar da zaɓuka a waɗansu mazaɓu ƙalilan ne a kowace jiha ce ma da ake gudanarwa a jihohin tarayyar Najeriya. Kana kuma a cikin jihohin nan, inda ba a samu yin zaɓe ba ranar Asabar, an yi zaɓe ranar Lahadi. Inda aka samu matsaloli sosai-sosai da ba a gudanar da zaben ba, hukumar zaɓe ta ce za ta gudanar da zaɓe, kuma tana nazarin ko shi waɗannan mazaɓun za su yi wani tasiri a sakamakon zaben da za a gabatar a jihar. To kawo yanzu dai waɗannan jihohin da ake magana, kamar misali jihar Nasarawa da aka gabatar da sakamakon zaben ta yanzu, kuma akwai waɗansu wuraren da ba a yi zaɓe ba ranar Asabar, aka yi jiya Lahadi. Har sun samu sun tattara sun kawo, kuma suna cikin da tana ɗaya daga cikin jihohi guda huɗu da aka sanar da sakamakon zaɓe. To bisa ga dukkan alamu, ba lallai ne waɗansu mazaɓen da ba a yi zaɓe ba su yi tasiri a sakamakon zaɓen jihar baki ɗaya.
To alheri, abinda mutane za su so su ji ƙarin bayani shi ne da yake daman kin riga kin ce jihar Kwara tana cikin jihohin da aka riga aka bayyana sakamako. Wani irin abubuwa ne suka faru ko kuma ya sakamakon ya tafi a jihar Kwara, saboda wuri ne da mutane ke so su ji?
Sai dai in ce maka ya sakamakon zaɓen yake, da yake ni ba na jihar Kwara, ni ina nan ne inda ake gabatar da sakamakon zaɓen. To sai dan gaya maka sakamakon zaben bisa ga yanda aka same shi, domin kamar yadda nace waɗansu abubuwa da ka iya faruwa ko na tashi hankali idan ba su tasiri a zaben nan ba, sakamakon zaben ba hukumar zaɓe tana sanar da shi. Bisa ga sakamakon zaben jihar Kwara, jam'iyyar APC ita ce ta yi nasara da kuri'u 308,984, sai kuma jam'iyyar PDP ta samu kuri'u 138,084 a jihar Kwara kenan. Jihar Ekiti jam'iyyar APC ta samu galaba, jihar Osuma jam'iyyar APC ta samu galaba, haka kuma jihar Nasarawa. Sai dai a jihar Nasarawa ratar da ke tsakanin jam'iyyar APC da PDP ba yawa, kuma nan da nan waɗansu wakilan jam'iyyu da suke nan sun tashi sun yi ƙorafi ga hukumar zaɓe, suka ce akwai ƙorafe-ƙorafe da suke da shi musamman ma a jihar Nasarawa, da suka ce ya kamata da hukumar zaɓe ta saurari ƙorafe-ƙorafen kafin a amince da sakamakon zaɓen da jami'an tattara zaɓe suka sakamakon zaɓe suka gabatar. Banda haka kuma akwai wani abin da na lura da shi. Jiya a waɗansu jihohin da ake gabatar da sakamakon zaɓe, idan aka gabatar da sakamakon zaɓe, shi babban jami'in jiha zai duba ga ko kuri'un nan da aka gabatar sun daidai, adadinsu ya yi daidai da yadda ya gabatar. Nan da nan yana faɗa ai adadinka bai daidai ba, ka koma ka sake. To amma a nan ba haka take ba, ina ga duk dai aka gabatar da sakamakon zaɓe, hukumar zaɓe za ta karɓi, shi shugaban hukumar zaɓe zai duba takardar nan ya karɓi sakamakon zaɓen. To ban san abin da zai biyo baya ba, kamar yadda nace a sakamakon zaɓe na ƙarshe da aka gabatar, wani wakilin wata jam'iyya ya tashi ya ce yana da akwai abin da ya lura da shi kuma yana so a gyara. Yanzu dai an fita ɗan shan iska, idan aka dawo za mu ga ko za a yi gyara ko kuma za a ci.
To alheri, da yake kin babu na shugaban ƙasa a jihar Kwara, ina batun na wato 'yan majalisu, musamman ma a shugaban majalisar dattawa da mutane suke wasu?
Ka san a nan inda ake tara sakamakon zaɓe na ƙasa, ana bada sakamakon zabe ne na
shugaban kasa kade
gwamnoni na gwamnoni na shugaban na shugaban kasa anan da ake tara sakamakon zabe inda ake tara sakamakon inda za a bada sakamakon zabe na yan majalisin tarayya a matsayin jihohi ne ake bada waɗannan sakamakon zabe.
To mun gode kwarai da gaske da zaran idan wani abu ya taso za mu sake tuntubar ki. To Sarfilu ka ji irin sakamakon da suka fito daga ainihin wato jihohin nan wanda aka ce shugaban kasa wani wuri ya samu rinjaye mai yawa wani ya samu karbar rata ya kake ganin wannan abu?
To ai hakan wato duk da ba za ka ce ba za ka tabbatar ba har sai an kammala gaba ɗaya an ce to gashi yau hukumar zabe ta fito ta faɗi cewar gashi an wanda ya samu nasarar zabe. To mun samu dai kira akan layi, bari mu fara dauka. Wane ne kuma daga ina yake kira?
Daga Bauchi, kalmar hukumar Gamawa.
Ya sunan malamin daga Bauchi?
Rabiu Dattu Gwalalo.
To malam Rabiu, ya zaben nan ya dakon jiran sakamakon zabe ya ke a gare ka?
To gaskiya ne a tsarin da yake a gunduma nake ward haka zaben wajen mu yayi kyau sosai sosai, babu tashin hankali sosai.
Wato an guyan da zabe cikin lumana, ba a soke ko an dage zabe a yankunan da kake ba saboda wani rikicin tashin hankali?
Yawa, ba rumfar zabe wata aka soke, kowane zabe yayi kyau, ba wani hayaniya, ba kuma tamkar zaka ce yan uwan juna ne, kowa yana harkar jam'iyyar da ya ga dama ya zaba.
Wato yanzu dai ana dakon ji sakamakon zaben kenan. Abin da ya rage
kenan. Yanzu dai muna nan muna ta saurare sakamakon zaben ma ya dan mana nauyi, tun da ga muke so mu ga an kai result din mu Bauchi ban ji labarin sa a Abuja har
yanzu. Ka san lokacin ya daukar lokuta, abubuwan suna da yawa a gare su saboda suna yi a hankali ne. So zai dauki lokaci kafin a ce an kai ga dukkan jakokin Najeriya 36. To malam Rabi, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To madalla, mun gode. To ga masu sauraron mu, idan kuna nan za ku yi daukan wayan ku kira mu ku bayyana mana ra'ayin ku. Yanzu haka muna daga wayoyin mu, lambar mu ita ce 2022 2055 2655. Kada a manta a fara sa alamar tarawa da 1 sannan a jiro lambobin. Har yanzu dai muna bibiyan wato sakamakon zabe da ke fitowa daga birnin tarayya Abuja da na jihohi, duk da yake cewar hukumar zabe ba ta kammala ba, tana kan wato bayyana sakamakon zaben. To idan akwai wani abu da kuka lura da shi ko kuma kuka gani cewa bai kwanta muku a rai ba ko ya kwanta muku a rai, an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali, za ku iya daukan waya yanzu haka ku kira mu, za mu daga wayan ku mu ji ta bangarorin ku.
To sai dai jama'a, kada ku sha'afa, kuna saurare waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:23 a nan Washington na safe, don haka sai a ci gaba da saurare da kuma irin abubuwa da muke kokarin kawo muku, sannan kuma kamar yadda muka riga. To abuwa alaikum salam, wane ne a kan layi?
Assalamu
alaikum salam. Wane ne ke magana?
Muhammad Abdullahi daga Neja.
To bismillah malam Muhammad.
To na yi farin ciki da an kai zabe lafiya, an ka gama lafiya.
To ka yi zabe a wajen naku? Ka kada ƙuri'anka inda kake?
A ban je ba.
Me yasa baka je ba?
A ni ai Fulani ne, ban da satin zabe.
To ai Fulani ɗan Najeriya ne? Dan kana Fulani ai dan Najeriya ne, kuma na tabbata akwai baka bincika ba, kaga inda ake muku rijistar zabe da dai sauransu a yankin.
Eh haka ne. Ai dai zuwa lokaci ka dan dai jan shiga layi.
To ya kamata dai tunda akan yi duk wasu yankuna akan. To mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. To madalla.
To bari mun samu kira daga jihar Kaduna, wane ne kuma a Kaduna?
To babu ya kuma kiri da Sharifilu, barkanku da rana ko yanci ko yamma, godare.
Yawwa bismillah.
Yawwa barka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Haji Murtala, to ya zabe wa kana?
A to gaskiya alhamdulillah, gaskiya kyakkyawan fatan dama da muke ta faɗa kenan muke gaya muku kun ba mu dama haka yadda muke ganin alamun mu'amala na mutane fiskoshin da kyakkyawan zato wannan zaɓe za a yi shi cikin rashin taraddadi ko rashin wani tunani fiye da duk zabukan da suka gabata kuma kaga alhamdulillahi yanzu ba a gado mutane kowa dai harkokin su sun koma suna yi mu kowa ya kan saurari rediyo haka ko wasu abubuwa da inda ya samu labarai na gida aka inganta su gidan rediyon gida haka to haka muke ƙara roƙon Allah ya ƙara sa a samu ci gaba a zaɓe haka ya yi lafiya gama lafiya kuma duk wanda Allah ya ba nasara mu ne masa kyakkyawan fata Allah ya ba shi riƙon Najeriya kuma ya haɗa kan kowa da kowa fatan haka kuma Allah ya saka muku da alheri da wannan gudunmuwa da kuke badawa.
To malam Mutala mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar a wannan la'asari ya zance ko yammaci mu da ke safiya ce a nan. To mun gode ƙwarai da gaske. To layukan mu a buɗe suke za ku iya kiran mu ko bayyana mana ra'ayinku mu ji ya zaɓe wa kana kuma ya dakon jiran sakamakon zaɓe yake a gurinku. Lambar mu ita ce 202-205-6555 a sa alamar tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin. To da alama kamar akwai wani akan layi.
Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ne muka samu daga wato jihar Adamawa.
Daga Adamawa. To Malam Ibrahim kana tare da mu?
A ke nan ka ga sai ka tafi da kuma ba za ku ga kiran ka da wannan
haka. Mun sai wato mun ji ka da safa kuma mun ƙara gayyato ka da la'asar za a ce. To ya bangaren inda kake me ake ciki akwai ne yanzu?
Eto gaskiya yanzu kusan a yace an kusa kammala hada hancin sakamakon zaɓe na jihar Adamawa wanda yanzu haka da muke zance da fi kusan an samu mukamin hukumomi kusan 19 a yanzu ba su gina na ba ta kuma kan hukumomi 21 ne da ke wannan jiha. Ma wani abin burgewa sabbin shi ne wannan karin ta kusa a yace akwai na kafin samun sauyi akwai yan majalisar wakilai da ta jam'iyyar APC da suka sa mukamansu inda yan jam'iyyar adawa suka samu kuma haka nan ma mirita domin kamar yadda aka sani adawa da ma jam'iyyar APC take da tsarin majalisar da ta guda uku to wannan karin kan kusa cewa wani rasa kujerunsu ya ga wasu da zuwa haka nan kuma akwai ita jam'iyyar ta APC da take da kujerun majalisar wakilai gida takwas a jihar amma tuni ne kusan kawo yanzu kusan haka cewa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar yake da nasara galaba a kujerun
majalisar. Abdulaziz bari mu jama burki yanzu mun sake tuntuɓar ka kila a shirinmu na gaba yanzu saboda lokaci da ya riga ya ɗaga mana hannu don haka Sarfilu lokaci da za ka muna labarai a takaice.
To a takaice labaran na cewa sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar na nuna cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari shine yake gaba inda ya lashe jihohi biyu na kudu maso yammacin kasar. Sakamakon da hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta fitar yau Litinin ya nuna cewa Buhari shine akan gaba a jihar Ekiti da kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Shugaban Amurka Donald Trump na tsinkayar mu'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a babban taron ƙoli da za su gudana a ƙasar Vietnam a cikin wannan makon, inda fadar White House ke cewa wani babban makasudin tattaunawa shi ne a dakatar da shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa. Ya ce, muna fahimtar junanmu, na yi imani, amma za ku ci gaba da gani a 'yan kwanaki masu zuwa, a cewa Trump a jiya Lahadi. Shugabannin biyu sun haɗu a watan Yuni inda daga baya Trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga ƙasar Koriya ta Arewa. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Bogota ta Colombia inda zai gana da shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela Juan Guaido. Ya kuma gabatar da wani jawabi ga 'yan kungiyar Lima kan tashin hankalin da ake ci gaba da fuskanta a Venezuela.
To duka abinda za mu iya kawo muku a daidai wannan lokaci kenan, ko da yake mun samu tangardar da'ura amma da fatar shirinmu na gaba za mu kawo muku rahotanni da suka buka alƙawarin ta muku. To yanzu a madadin shi Sarfilu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wato wacce ta shirya ta bada umarni malama Julie da injiniyanmu na wannan la'asariyar wato Mr. Bill Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe. Salamu alaikum.
masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau